nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji cewa a jiya Juma'a ne aka gudanar da addu'ar rufe tahajjud a babban masallacin Najeriya, inda aka yi wa kasar da shugabanta addu'a. Sannan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Saudiya, General Mansur bin Turki, ya faɗa wa kafofin yaɗa labarai na ƙasashen Larabawa cewa dakarunsa sun birkita wata maƙarƙashiyar kai harin ta'addanci kan masu ibada jiya Juma'a a kusa da Masjidul Haram. Yunkurin da dakarun tsaro suka yi na shiga wani makwancin 'yan ta'adda da ke wata 'yar ƙaramar hanya kusa da masallacin na Kaaba ya sa wani da ke hawa na sama a beni mai hawa uku ya tarwatsa kansa da bam, ya sa wani ɓangaren na ginin ya rusa, wasu mutane suka ji rauni. Bin Turki ya ce waɗanda ake zargin suna da alaka da ƙungiyar Daesh ko ISIS ne suka aikata wannan. Wata sanarwar ma'aikatar ta yi ikirarin cewa daga wata ƙasar waje aka ƙulla wannan muguwar aniya, to amma ba ta faɗi ko a ina ba. Gidan talabijin na Al-Ikhbariya na Saudiya ya nuna hotunan wasu motoci da dama da suka lalace a gefen wannan gida da aka ga samansa ya rushe baki daya. A yau Asabar, ministan tsaro na ƙasar Kamaru Joseph Beti Asomo da manyan hafsan sojojin ƙasar sun doshi arewacin ƙasar domin ƙarfafa tsaro yayin da musulmi suke shirin bukukuwan sallar azumi. Wannan ya biyo bayan wasu hare-haren bom na ƙuna bakin wake da suka kashe mutane a jiya Juma'a. Likitoci a asibitin garin Mora da ke arewacin Kamaru sun ce sun duba mutane aƙalla 50, cikinsu har da wani jariri mai kwanaki 40 da haihuwa, waɗanda suka ji rauni a hare-haren bom har 6 da aka kai na ƙunar bakin wake a garuruwan Mora da Kolofata a cikin sa'o'i 24. Gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin Yau Bakari ya ce maharan su 6 matasa, cikinsu har da mata 3, sun shigo daga Najeriya domin kai hari kan inda mutane suke taruwa. Ya ce a cikin kwanaki 10 da suka shige hare-haren ƙunar bakin wake har guda 15 sun kashe mutane da dama a Mora da Kolofata. Kada a shafa da cewar labaran nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An samu garowakin mutane aƙalla 6, yayin da har yanzu ba a san inda wasu mutanen su fiye da 120 suke ba, bayan da laka da ƙasa da kuma duwatsu suka gangaro daga kan wani tsauni suka rufe gidaje 62 a ƙauyen Shenmo da ke lardin Sichuan na ƙasar China. Jama'ai sun ce mutane fiye da 2,000 waɗanda suka haɗa da 'yan sanda da sojoji da fararen hula sun shiga cikin ayyukan ceto da ake gudanarwa. Masu aikin ceton tare da mutanen wannan ƙauye sun yi amfani da igiyoyi a ƙoƙarin janye wani mayakeken dutse, yayin da ake amfani da karnuka da wasu na'urori domin sunsuno inda mutane suke ƙarƙashin wannan laka da duwatsu. Hotunan da aka ɗauka daga sama sun nuna kamar babu alamar wannan ƙauye baki ɗayansa, wanda duwatsu da laka da suka gangaro daga kan wannan tsauni suka rufe. Wannan laka da duwatsu da suka gangaro sun datse wani wuri mai tsawon kilomita 2 a wani kogi da kuma wani yanki mai tsawon kilomita 1.5 a kan wata babbar hanyar mota. Har yanzu ana ci gaba da fama da wani mummunan zafin da ya riga ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 6 a yankin kudu maso yammacin nan Amurka, yayin da tsananin zafin ya ragu kaɗan a jiya Juma'a a birnin Los Angeles. Mazauna birnin suna ƙara ɗamarar fuskantar zafi mai tsanani a wannan lokaci na zafi a Amurka. A farkon makon nan sai da aka dakatar da sauka ko tashin jiragen sama a birnin Phoenix a lokacin da zafi ya cire sama zuwa digiri 45 da wani abu a wasu sassan kudu maso yammacin Amurka, kama daga birnin Tucson da ke jihar Arizona har zuwa Palm Springs da ke jihar California. mutane sun yi bakin kokarin su na kaucewa zafin ta hanyar hallara a manyan dakunan taron da aka sanya musu na'urorin AC a garuruwa da burane da kuma kauyuka da suke fadin yanki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Ajiya Juma'a ne aka gudanar da addu'ar rufe tahajjud a babban masallacin Najeriya, inda aka yi wa kasar da shugabanta addu'an neman zaman lafiya da sauƙin rayuwa da samun lafiya ga shugaba Buhari. Ga Nasir Adam El-Hikaya da ƙarin bayani.
Addu'ar rufe tahajjud a babban masallacin Najeriya Abuja da alaran masu neman shawe jagoranta, inda yi wa kasar addu'ar ci gaba da zaman lafiya, sauƙin rayuwa da samun cikakkiyar lafiya ga shugaba Muhammadu Buhari. Ɗaruruwan mazauna Abuja da ma waɗanda suka shigo don itikafi sun yi ban kwana bayan idar da wannan ibadar. Na ma zanta da neman shawe.
Mun yi wa kasar mu addu'a, mun yi wa shugaban kasar mu addu'a akan ƙware-ƙware zaman lafiya da Allah ya bamu, muna fatan ya ɗore. To bana sai muka canza tsarin addu'ar. Mun yi masa addu'a tasa ta musamman, kuma mun yi wa kasar addu'a ta musamman, kuma mun yi wa ƴan gudun hijira addu'a ta musamman.
Kusan rufe tafsiri a dukkan masallatai kama daga Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya zuwa Yola a arewa maso gabas da addu'a ɗorewar zaman lafiya. Mai tafsiri Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya yi nasiha kan illar aibanta sahabbai.
Idan mutum ya zo ya kama zagin ɗan aljanna, to shi ɗan ina ne? Yawwa, mai tsammanin shiga aljanna ba zai zagi ɗan aljanna ba, ko kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din shine basu yarda ba cewa waɗannan ƴan aljanna ne, ko kuma nan ma jahiliya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk dai yadda ka dauki abu ba mai kyau bane.
Haka shi ma Sheikh Hussein Zakariya ya rufe nasa tafsira.
Saboda haka addini ana ta yin shi kullun, akwai sallar dare, akwai ta rana, akwai nafiloli, kada a bari a cigaba da aikata dukkan aikin alkhairi da sadaka da kyauta da zumunci da taimako da tallafawa duk waɗanda suke bukata a cigaba da yi har mutuwa ta zo mana.
Za a fara duba watan Shawwal daga Asabar din nan daidai lokacin da aka kai azumi 29. Nasura da Malika Amirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. To yanzu nan muke samun labarin cewar mai girma sarkin musulmi a Najeriya ya sanar da cewar an ga wata, inda na tattauna da wakilinmu na Sokoto, Murtala Umar Faruk. To Malam Murtala, ya ake ciki game da ganin wata a Najeriya?
Eh to Malam Sarfilu, yanzu da nake magana da kai, mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ya bada sanarwan cewa an sami ganin wata a nan Najeriya. An sami ganin watan ne bisa ga rahotannin da aka samu a wasu garuruwa a nan jihar Sokoto da kuma jihar Borno, wato a Maiduguri kenan. Akan haka mai alfarma sarkin musulmi ya ayyana cewa a yau, wato wacce ita ce ranar 29 ga watan Ramadan, ya zo, wato wannan wata na Ramadan din ya zo ƙarshe, ganin cewa an gaji sabon watan Shawwal. Don haka gobe, idan Allah ya taimu, ranar Lahadi ita ce ranar 1 ga watan Shawwal, kuma ita ce ranar wato da za a yi bikin sallar azumi kenan a Najeriya. Gobe take sallah kenan a nan Najeriya, kuma wani abin farin ciki shi ne sun da yammacin yau ɗin nan an sami rahotannin cewa an sami ganin watan a kasar Saudi Arabia, wacce ta san kamar ita ce jagora ga kasashen da suke da al'ummar musulmai. Ta ga wanda ya sauke na an yi mawafaka kenan a Najeriya ma za a yi sallah rana ɗaya tare da kasar Saudi Arabia insha Allahu a gobe Lahadi.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Malam Murtala.
To madalla, na gode kwarai sarki ne.
Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama don a saurari shirin Tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Masu sauraron Tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna kan batun irin rawar da ya kamata iyaye su taka wajen yi wa ko baiwa ƴaƴansu tarbiyya mai kyau. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya samu mana ra'ayin wasu daga Kaduna kamar haka.
Sunana Rabia MB Labaran, ma'aikaciya ce kuma ni maman yara ce kuma ni mata aure ce. To abu na farko dai, kamar yadda addini musulunci ya ka'idanta mana cewa idan za mu yi aure, mu aure mace ta gari, saboda kaga mafi yawanci maza ba zaune suke a gida ba, suna can suna hada hadan neman abinci. To amma ita mace ita ce za ta zauna gida ta kula da tarbiyyar su tashin su zuwa makaranta su dawo wasu duka uwa mace ce ke yi. Abu na biyu da mahaifa ko kuma uwa za ta yi na tarbiyyantar da ƴaƴanta shine ta zauna lafiya da mijinta. Saboda ƴaƴa ba wai abin da kake ga musu suke bi ba. Mafi yawanci abin da kuke yi a zahiri da uwa da uba shine suke dauka. Na uku kuma shine yaran nan a sa su samu ilimi da na islamiya da na boko. Saboda kamar yadda Bature yace an idle mind is the devil's workshop. Duk yaran da aka bari ba a cika mishi lokacin shi da ayyuka da za su taimaka ma rayuwar shi, to za a gan shi ya fara zaman lalaci ko kuma yawan zauna gari banza ko irin waɗannan abubuwa. To a kalilan ni dai abin da zan iya faɗa kinan game da abin da ke taimaka ma yara su samu tarbiya ta gari ko kuma kada su samu tarbiya ta gari, komai daga gida yake farawa.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Siraja. Na farko dai kai a matsayinka na uba ya kamata ka nema ma ƴaƴanka uwa ta gari tun daga ainihin neman aure. In kuma bayan an yi auren, Allah ya kaddare auren an yi har an samu zuriya na biyu, abinda za ka ɗauka mataki shine ka tabbatar da yaran nan naka ka ainihin dasa su akan hanya ta gari. Abinda nike nufi shine a sa su makaranta na addini na farko, sannan a sa su makaranta na zamani. Ya kasance dai an zama ana kula da lamarinsu, an sa su akan wani abun da ya kasance kullun suna cikin shi, ba su samu wani lokaci nasu ba wanda za su ainihin wanda yake za su koyi wasu dabi'u da ba shi kenan ba. Abu na gaba kuma shine a matsayinka na uba ya kasance kana samun lokaci domin waɗannan iyalin naka, su yaranka, ka tafi nema ka dawo kana tare da iyalinka ka ji me suke ciki, me ya faru, in na makaranta ne ka duba menene suka yi, in na gida ne ka ji me ya faru, suna da wasu bukatu da sauransu. In Allah ya dan mutum ya aka yi kokarin wannan aka kife aka kuma ban ma Allah saura, ina gani insha Allah.
Assalamu alaikum, sunana Awwal Ibrahim. A gaskiya duk wanda mutum ya ga yana da yaro to ya tabbatar da yaron shi ina ya je, suwaye abokan yaransa, kuma duk idan ya je makaranta ya dawo ya bude littafi ya karanta. Ya Allah boko ne, ya Allah islamiya ne, ya bude ya karanta daidai gwargwado kuma ya dinga aiki da shi. Idan an je islamiya an dawo ya kwatanta a gida, kuma ya san waye abokan shi na nesa na kusa. To amma idan ba a samu irin wannan ba, shi ne zaka waye gari ka ga mutane yara sun canza dabi'u, ka gani ta kai matakin da kaga yaro ma zai zagi iyayen shi, to kaga labari ya lalace irin wannan.
Assalamu alaikum, ni ne Muhammad Bello mai lemu. Fatana akan iyaye suka tarbiya ƴaƴayensu, idan suka fita ba su inda suke zuwa ba, sai dai ka ci yaro cikin shago na wani game ko suke aiki suke nan, baka binciken yaran da yaje sai dai kawai ka leka ga yaran sun cika shago da game na ten game aiki suke nan, ba wani karatu ba komi. Ya dawo ka tambaya yaro ina yaje, sai ga mutum bai ga ma gaskiya ba, in dai ba kara bin shi, in yayi ta kalan bin shi kaga ina yake zuwa tuku, kada yake zuwa kan nan ka dawo ka zanna gida, idan ka dawo ka tambaye shi ka dai ma ga ma gaskiya, to na kona wuri wannan kallon game din nan ba wani karatu ba komi. Iyaye ba su korale ba su tunani akan wannan al'amura, baka bincike yara ka ƴaƴa da matan da malƙwanda ma matan da yawa dan kula da su a gida wayanci, amma mazan ɗan ƙana yara wanda baka tsammani ba sai ka suna zuwa wurin aikin da baka sani wanda ba shine na ƙwarai ba, to dan Allah ya tarbiyyar su a kula da su inda suke zuwa, kanna a dawo a natsu a musu nasiha mai kyau wanda ta kamata wanda kowa zai ji daɗi, shine alheri mai kyau.
Sunana Zulkifli Abdullahi Matata. Abubuwan da iyaye kamata su sanya, na farko shine su tabbatar da suna kula da iyaye yaransu inda suke shiga, musamman makota ne ko kuma anguwanni. Sai kuma su tabbatar da suna ba su ilimi na zamani da kuma na addini, saboda ta hakan ne zai cusa musu da tsoron Allah, ta yanda ba su fada mugun asha ba ko kuma wani harka na banza da ba a so. Bugu da ƙari kuma abin da ya kamata iyaye su fi hankali a kai shine abubuwan da za su tana musamman abinci, kayan sawa da sauran haƙoƙin da ke rataye a wurin iyaye. Ta wannan ne zai sa ba su ringa kwaɗayi, da yanzu za su faɗa wa yansu halaye na sace-sace ko kuma mugayen ɗabi'u ko kuma na siye da ƙwayoyi da dai sauransu ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Yusuf Jigar Megaji. na farko dai ka dinga monitoring yaron ka akan irin dabi'un shi da kuma abokan shi su wane ne abokan shi idan kaga wannan mutumin kirki ne sai ka ce eh sai ka bar shi da shi idan kaga har wannan ba mutumin kirki ba sai ka kira shi ka jawo ra'ayin shi saboda a yanzu Allah ya kawo wani irin lokaci ne idan ka ce da ka tarbiyatar da ƴanka da duka koko wani abu makamaitan haka to yaro ba zai ji ba sai ka kira shi ka bashi shawara mai kyau ta hanyar da zai iya daukan nasiha da zaka iya bai da nasiha da zaka da ka bashi so kiran da zan yi ga iyaye a nan waran shine su dinga monitoring ƴaƴan su especially akan abokai Allah ya kawo mu zamani yanzu za ga gashi danka mutumin kirki ne zai je da ya hadu da wasu abokai mutanen banza wanda za ga yaro sun shiga wani kungiya na daban wanda bai kamata ba to idan har ana sa ido ana kallon ana kana sa mai danka ido akan abubuwan da yake tafiyar da rayuwar shi akai da abokan shi to da hakan zaka iya kiran shi ta hanya ka bashi shawara abubuwan da kake bai da kyau to idan Allah ya sa ko ka fahimci juna sai ga dadiya daina irin wasu abubuwa marasu kyau
sunana Adamu Rigacibu wato ni a gani na sakaci irin na tarbiyyar mu matasa da yake lalacewa daga iyayen mu wasu wani kuma daga abokai especially da iyaye don uba da zai gyara halinsa to yana sanin cewa ƴaƴan sa ma za su samu zaman lafiya da su shine kamar ya uba gyara halinsa idan dan sa ya lifi to kar ya zauna wani za ka kama dan shi zai je da bailin shi da komai idan ake ta bala'i ya dauka kai kotu da sauransu shi uban ba maimako a ce gwamnati ta dauki dan ta kai shi kotu shi zai je kai kotu ya cukucuku sai dan ya fito kuma ba zai taba jan masa kuni ba zai dinga cewa daya dawo dan bakin ciki sai dai mutu to irin wannan abubuwan da dama ya ga an mishi haka gobe an mishi haka je ba mishi haka sai ya zo karshe ma uban ma gagaru uban a rasa yanda za a yi to duk irin wayannan abun su suke faruwa iyaye da yawa su suke ba tarbiyyar ƴaƴan su kuma ba sa kula da abokan da ƴaƴan suke da shi sometimes zamu fito mu kowane raboki muka zo da shi in ba dan bazan cire kaina ciki ba kowane raboki muka zo da shi su iyaye abin da suke lura da shi a to tunda wannan abokin ya dan sa yazo da shi kawai duk ɗaya ne babin cike dan gidan waye a ina yake daga ina yazo me halin shi me babu wannan abun kawai sai duk kowane irin aboki yazo haka za su tarere shi wani gidan ma shiga abin da yake so a cikin gidan ba za a bincike shi daga inda yazo ba to duk irin wannan abun yana bata tarbiyyar yara sannan kuma a makaranta ne da su wa dan kake tare bincike su suna ba zarbiyan yara sannan kai kuma baka zama jajirtacce ko mun gaskiyan danka in rikici ya samu a gaban shi ka taba ba shi gaskiya iya gaskiyan shi jajirce kai mishi fada akan abin da ake tuhuman shi yayi koda gaskiya ne bai aikata abin ba ka daura mishi laifin saboda shi ma makaranta ne darasi ne kuma zai kiyaye ya san cewa bai mai ka jajirce bare kuma ya je yayi ya san cewa babu ruwan shi da kai
assalamu alaikum sunana Saratu Lawan abin da ya kamata iyaye su yi su sa ƴaƴansu a hanya mai kyau da tarbiyyar su te kyau su san abokan su su san mata ne su san kawayen su su rinka sa su kuma su san kuma suna zuwa makaranta su san suna dawowa daga makarantar nan gida suke dawowa mu ƴaƴan mu na da duk inda kaga danka da naira biyar sai ka tambaye shi a ina ya samu wa ya bashi sai ka bi ka san inda ya samu ta ba irin ƴaƴan yanzu ba sai kaga iyayen ne na yanzu ba kamar irin namu ba na da iyayen ne su kuma akwai son kudin
ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance baiwa yara tarbiyya mai kyau zai taimaka nesa ba kusa ba wajen ganin ba su fada yin ayyukan asha ba a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
A gaida Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan an sha ruwa lafiya to bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya ga dangadan dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar ƴan uwa musulmi Shiyar Katsina Sheikh Yakubu Yahaya Katsina da kuma Reverend Jamilu Abba Ibrahim daga Bauchi ga Sheikh Yakubu Yahaya
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa kamar da gangan ne an kirkiro su ne. sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka filin gini yayi mana kadan ne dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abinda sun mana kadan ne da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga farar da ka bu duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai wa'ansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba babunsu da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan me dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma ibo sun fi samun makamai dan me ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma ta wayennan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne to su ne kaman masu masaukin baki su suke da kasa su suke da wurin noma su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba sai bai dace ba saboda haka Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata su a mutunta juna mu da a tunaninmu bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba saboda an riga an cudanya an zama abu guda manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku su wayannan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shikenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun tabarbare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'ansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye
shi ma Rabaran Jamilu ya ce
jama'a assalamu alaikum ɗan uwana yan arewacin Najeriya mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi ina mai kira ga dukkan yan arewacin Najeriya jama'a duka na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya wato in baka nemi zaman lafiya da mutum mai sa saduwa da Allah ma zai maka wahala dalilin da shi ne littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga Ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga ƴan uwa maza da mata musamman ƴan uwanmu waɗanda suke arewacin Najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru dalilin muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shi ne kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shi ne salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai zama lafiya da jama'a ba, to samun albarka ma zai masa wuya, sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya. Misali, kamar yadda a zamanin mu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da sauran wasu kabilu suna kashe junansu akan abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba. Muna kira musamman ga ƴan uwanmu Usaini, ba dan ni ne magana ba, amma ina roƙo domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji. Idan ka mutu, ya za ka cewa Ubangiji? Idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma ɓarna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya, alal misali kamar yadda makiyayenmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu kabilu a ta dalilin gonakai, a ji tsoron Allah, a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu, ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana, Usaini, dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a, ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a yi aikin da zai nuna cewa wannan kuɗin an yi aiki da shi. Ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya ta ilimin nan, a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya, wanda suka je suka kawo dukiya, kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kuɗaɗe da aka karɓa wajen jama'a an yi aiki da shi, aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake so ƙara bayani a kai shi ne, mu tuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so, Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama, babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba ragamar shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ko kowane shugaba ya tsaya ya yi aiki da aminci da gaskiya. Kwayar magana da nake so in bar muku shi ne, idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ka iya yin sa ba. Dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali. Ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Allah ya albarkace mu, Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya. Assalamu alaikum.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana, a kuma yi bukukuwan sallah lafiya, Allah kuma shi maimaita mana.
A gaida Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai tasirin Azumi a wurina.
Sunana Amina Ahmad, ina nan Bauchi da zo. Eh to Azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa, saboda a da tantuni nakan yi bacci da daddare. Amma ganin farallan da ke cikin azumin watan wannan Ramadan din, nakan yi bacci kuma in tashi domin in nemi buƙatu na samu biya daga gurin Ubangiji. Bangaren lafiya kuma ashi nan dai ni ina cin abinci yanda ya kamata, ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai kan ya so ka ci ba. Idan na ci alhamdulillah kawai ba na ma sahur, sai dai in tashi in sha ruwa, saboda lafiya na shi ne a gaba, kada in yi overfeeding kuma wani abu ma ya zo ya kasance.
To madalla, Allah ya samu dace. Masu sauraron mu sai a yi mana afuwa, domin ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu ta yau, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.